الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 23 غواتن المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة تنا د 1444 kuma shine daidai da 21 ga watan 8 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair wanda yake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Qawa'idul Fiqhiyya لفهم النصوص الشرعية نبب مالمي الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وانا كما شيني درسينا 26 اتكن وانا لتافي مع البركة درسين ديا قباتا منكر انت بيتنا 37 mun shiga 39 ma duk da bamu karasa ba inda malai yake cewa wa man atabi ma alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu ala al amal wa yuf'alu al ba'd min al ma'muri in shakka fi'lu sa'ir al ma'muri wannan wasu ka'idoji ne daga cikin ka'idojin shari'ar musulunci duk wanda ya aikata abinda aka dora masa na aiki to ya cancanci irin abinda aka ce za a bayar ga wanda yayi wannan aikin idan yayi shi duka ya samu sakamako duka idan bai yi shi duka ba ya samu sakamako gwargwadon iya abinda ya aikata baiti na biyu kuma wato shi mukallafi yana aikata wani bangare na abin da aka umarce shi idan ya zamto ya gaza yin dukkan ilahirin abin da aka umarce shi da aka umarce shi abin da aka umarce shi sai zamanto ba shi da istita'a ba zai iya yi ba to abin da ba za a same shi duka ba to kada kuma a rasa shi duka to sai yayi iya abin da yake da ikon yi malai ya ba mu misalai da yawa akan haka kamar mutumin da ya kasa yin sallah a tsaye aka ce sai yayi ta a zaune idan ba zai iya ba a zaune sai yayi ta a kwance to kaga abin da aka umarce shi shine yayi sallar a tsaye to sai wannan umarni ne yayi sallah a tsaye ya zamto ba zai iya ba to ba zai ce shikenan shi ba zai sallah ba gaba ɗaya tunda dama a tsaye aka ce kuma shi ba zai iya sallah a tsaye ba a sai yayi gwargwadon abin da yake da ikon yi fattaqullaha mastata'tum to baiti na tara wanda shi muka fara da mu karasa shi ba yace wa kullama nasha anil ma'dhuni fa dhaka amrun laysa bil madmuni dukkan abin da ya faru sakamakon izini da aka baka na yin wani abu to garin yin abin da aka umarce ka ko aka baka izinin yi sai kuma wani abu ya faru doriya akan abin da aka baka izini din to wannan al'amari ne da ba za a ce ka biya ba ko to wannan shine kusan baitukan da muka karanta satin da ya gabata to malamin wannan kaida ta 39 ya fara ba mu misali akan ta don ta kara fito mana fili sai lokaci ya cin mana da haka za mu tashi daga misalin nata ko yace wa mafhumu hadhal bait anna ma nasha an ghayri al ma'dhun fihi fa innahu madmunun kenan abinda za a iya fahimta a karkashin wannan baiti dukkan abinda ya faru daga wanda ba a yi masa izini ba a cikin yin abu fa innahu madmunun to zai biya wannan abun fa mata wallada anil ma'dhun fihi abinda kuma ya faru sakamakon abin da aka yi wa mutum izini a cikin yinsa fa huwa tabi'un lil ma'dhun fihi to wannan abin da ya karu shi ma zai shiga cikin kunshin hukuncin abin da aka ba wa mutum izini din da haka ba za a ce ya biya ba wa mata wallada an ghayril ma'dhun fihi fa huwa tabi'un lahu haka abin da ya faru sakamakon wani abu da mutum ba a bashi izinin yi ba yayi to sai kuma wani abu ya karu ma akan haka to yanzu shi ma hukuncin zai bi ainihin wato abin da ya aikata ba tare da izini din ba da haka da abin da ya aikata ba da izini ba da abin da ya wuce iyaka din duk sai su zama to hukuncin su iri ɗaya ne to sai malai yace mithalu hadha mithalun wannan qa'ida an yaqta'a yada ghairi mutun ne sai ya yanke hannun waninsa mutun ne ya datse hannun waninsa fa yasri zalika alqatu to sai kuma wannan datse hannun sai ta bayu ila itlafi nafsihi zuwa ga halakar shi wanda aka datse wa hannu din ko kuma sakamakon datse hannun sai kuma ainihin wato salwantar ba'adi aw ba'adi a'dahi salwantar wata gaba daga cikin gabobinsa sai aka same ta an gane ko misali da ya datse mai hannun kawai sai hannun ya shanye ya daina aiki kaga datsa hannun ya shi hannu yazo datsewa amma sakamakon datsa hannun sai kuma gaba ɗaya ma hannun ya shanye ya daina aiki yanzu kaga an taba wata gaba wadda banda wadda aka datse din to yanzu wannan datse hannun fahal tudmanu tilka sirayatu amla shin wannan abin da yana su za a biya ko ba za a biya ba an gane ko mutum ne ya yanke hannun wani yanke hannun sai ya bayu izuwa ga mutuwar wanda aka yanke wa hannun ko kuma mutum ne ya yanke hannun wani sai yanke hannun ya bayi zuwa ga shafar wata gaba wadda ita kuma ba a yanke ta ba to shin zai biya halakar da halakar da ta biyo bayan datse hannun ko kuma zai biya salwantar wata gaba daga cikin gabobin da ta salwanta sakamakon datse hannun aljawabu mala yace amsa anan in kana alqatu qisasan idan datse hannun da aka yi an datse hannu ne ta hanyar qisasi aw haddan ko ta hanyar haddi fa inna sirayatahu hadarun to wannan abun da ya bayu ko ya faru sakamakon datse hannun to shi ma ya tafi a banza babu diya fa huwa hadarun ay batilun shi ma ya zamanto babu wata diya da za a biya misali sai mutun ya yanke hannun wani da gangan mai hukuncin sa shi ma sai a datsa hannun sa ko yawa ya datse hannun wani shi ma hukuncin sa sai a datsa nasa hannun to da haka aka kawo shi gaban hukuma hukuma aka tabbatar da cewa ya datsa hannun wani ba bisa haƙƙi ba alƙali ya yanke hukunci akan cewa shi ma a je a datsa hannunsa sai aka ce ina hauni shine wanda ake sa ya sare wa mutum kai ko wani abu mai kama da haka ina hauni alƙali sai ya umarci hauni yace to hauni shi ma yanda ya datsa hannun wani je a datse hannunsa shikenan hauni yaje aka ajiye hannun wancan wanda ya yi ta'addanci ya sare hannun wani shi ma sai aka sa abin sarewa hauni ya sare hannun yana sare hannun kawai sai ya mutu asali mai aka je yi masa kisasi ya yanke hannun wani a yanke nasa to garin yanke nasa kuma sai ya mutu yanzu kaga yanke hannu ya jawo mai mutuwa shine siraya din yanzu yanke hannu ya nasu zuwa ga mutuwar wanda aka yanke wa hannu ko kuma da aka zo yanke hannun da ya zo sare musu hannun sai kuma gaba ɗaya sai gabar hannun sai ta shanye an datse nan kuma sauran gabar hannu ta shanye kun fahimci wannan to yanzu wannan gabar hannun da ta shanye ai shi da ya sare hannun wancan ai hannun wancan bai shanye ba iya datsa hannun yayi kuma shi ma yanzu da aka zo mai aka zo yi masa a datse iya nasa kamar yanda yayi wancan amma datsewar sai kuma tana so zuwa ga gaba daya ainihin wato shanyewar hannun to yanzu sare hannun da aka yi masa ta hanyar kisasi ta jawo ya mutu ko sare hannun da aka yi masa ta hanyar kisasi ta jawo salwantar wata gabar daban kuma wadda ba hannun ba shin yanzu sai an biya shi idan mutuwa wato yanke hannun ya jawo ya mutu sai an biya ƴan uwansa diya kun gane wannan ko ba za a biya su ba na ɗaya kenan na biyu kuma ko kuma sata yayi tunda ya ce kisasan au haddan kisasi kaga shine hannun wani ya yanke shi ma aka zo yanke nasa ko kuma barawo ne ya saci abin da ya kai rubu dinar kuma a cikin hirzi dukkan wata shubha babu an samu intifa'a an samu wato abin nan tawaffur shurut an samu me irtifa'ul mawani kun tuna wannan kaidar sharuɗa sun cika yayi sata abinda zai hana a yanke masa hannu babu za a yanke masa hannu za a yanke masa hannu so shi ma sai aka bayar da alƙali ya bada dama cewa a je a yanke masa hannu a matsayinsa na wanda ya saci kayan wani shi ma da aka je garin a yi masa haddin sata na yanke hannu kawai sai ya mutu ko da aka je yi masa haddin sata na yanke hannu sai kuma yanke hannun yana so zuwa ga gabar hannunsa sai ta shanye ta daina aiki kun fahimci wannan fa inna sirayata to wannan nasuwar da aka samu wadda ta jawo mutuwa ko ta jawo salwantar wata gabar sabanin wadda aka zo yi wa hukunci to wannan nasuwar hadarun kaman yanda yanke hannun na farko hadarun to kuma abinda yanke hannun ya jawo shi ma me hadarun mafum ka'idar ta fito to hadarun shine babu diya ba hadari ba an bayyanta hadarun ai batilun babu diya yanzu ba zai zo ya ce to ai shi yanke hannu yayi kuma yanzu gashi da aka zo yanke nasa hannunsa ya daina aiki sai an biya shi sai a ce a wannan siraya din asali shi wanda ya zo yanke mun hannu kamar yanda ka yanke hannun wancan haka aka yi ni yayi ma
to amma kuma ya akai akai cikin kaddarawar Allah yanke hannun sai kuma ya shafi wata gabar taka haka sai kai hakuri wa yace asali ka fara yanke hannun wani kun bayyanta
auni hausari
da wace da wani yare muke fassara an bayyanta go kamar wanda abin nan hadithin nan da wani aka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haƙura ya zo gaban Annabi ba haƙura me ya faru rigima suke kowaye kawai suna cikin yi kawai sai ya ciji ɗaya shi kuma ɗayan da ya ji zafi sai ya fusgo hannunsa daga cikin haƙura daga bakin wancan yana fusgowa kawai sai ya taho da haƙuransa na fata an gane Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idhhab la diyata lak yace ka tafi baka da wata ba wani diya da za a baka an gane wannan wa in kana alqatu jinayatan duminat sirayatu taban lil jinaya sai malaike cewa wa in kana alqatu jinayatan idan kuma yanke hannun dama ta hanyar laifi ne yanke wani hannu an gane ko duminati siraya an gane ko wancan an ce babu diya saboda ai shi wanda ya yanke hannun na biyu ai izini aka bashi umarni aka bashi ko to shi kuma wannan sai ya zamto ba wanda ya bashi umarni kawai ya je yayi wa wani jinaya ma'ana ta hanyar laifi sai ya sara hannun wani sara hannun kuma sai ya jawo mutumin ya mutu to yanzu laifin biyu yanzu wannan mutuwar hukuncin za ta biyo hukuncin sara hannu an gane ko da haka kaga kenan za a yi hukuncin sara hannu za a yi hukuncin kisa idan kuma misali ta hanyar jinaya da ya sara hannun wani ta hanyar laifi kila dan daba ne kila wani dan ta'adda ne kawai wani ya masa sun dan yi sa'in sa kawai dauko adda ya sare shi sai ya sare ma hannu sare hannun nasa da yayi kuma sai ashe saran da yayi kuma ta shafi ya shafi wasu jijiyoyi na hannu sai hannun ya shanye ya daina aiki to yanzu anan duminati sirayatu yanzu hannun da ya daina aiki zai biya taba'al lil jinaya domin wannan siraya din nasuwar za ta bi hukuncin me aljinaya laifin na farko kun gane bambancin wannan da wancan wancan ta hanyar kisasi ko ta hanyar haddi in an samu irin wannan tsotsayen ya faru babu diya an gane ko amma ba ta hanyar haddi ba ba ta hanyar kisasi ba sai wani ya zo ya sare hannun wani da ya sare hannun kuma shi hannun yayi niyyar sarewa amma sare hannun kuma sai ya bayu zuwa ga rasa wata gaba cikin gabobin wanda aka sara to yanzu gabar da aka rasa hukuncin ta zai biyo saran da aka yi wa hannu kenan za a biya hukuncin hannu kuma za a biya hukuncin wannan siraya din wannan abin da ya bayu sakamakon sare hannu an sani ba ko kaidar ta fito an gane ta wa kaza sai ya ce haka ma law arada an yamurra baina yadayhi insanu wa huwa yusalli mutum ne yana sallah sai wani ya zo wucewa ta gabansa a ka'ida in mutum ya zo wucewa ta gaban mai sallah me za a yi masa tare shi za a yi ko in ya kifa a ture shi ko to da haka da yazo wucewa ta gaban sa yana sallah ya sa hannu yaki thumma dafa'ahu sai ya ture shi tureshin da ya hatta afda ila talafihi sai ya bayi zuwa ga halakarsa yana tunkuɗe shi kuma sai ya je ya buge da wani abu kawai sai ya fadi yana faduwa sai ya mutu au talafi ba'dhihi ko kuma tunkuɗe shin da ya sai ya bayu zuwa ga salwantar wata gaba cikin gabobinsa lam yadman shi wannan mai sallar da ya tunkuɗe wancan ba zai biya ba domin tun kudewar ta farko da izini ya yi ta, shari'a ta ba shi izini cewa in mutum ya zo ya ce sai ya wuce ta gabansa ya yi mai ya ture shi, to shi ture shi ya zo yi kuma turewar sai ta bayu izuwa ga kuma wani abu daban ta salwantar rai ko salwantar wata gaba. To yanzu a nan shi wanda ya ture din babu diya, shi ma ya zama hadar kenan, ba za a ce ya biya ba. An gane ko? Wannan siraya din ba za a ce ya biya ba. Kun fahimci wannan? Shi ne wa kullama na sha'anil ma'azuni fa zaka amru laysa bil mamuni, akan wannan baitin yake ta magana. Kun gane? La'annahu ma'azunun lahu min ash-shari', domin shari'a ta ba shi izini cewa in yazo mutum yazo wuciya ta gabansa yana sallah ya tunkuɗe shi. Walau dafa'ahu min gairi izinin minhu wala min ash-shari'i, amma da zai tunkuɗe shi ba da izinin sa ba, shi wanda aka tunkuɗe din ba kuma da izinin shari'a ba, thumma talifa, sannan wanda aka ture din ya halaka, zaminahu, sai ya biya diya. An gane ko? Shi wancan din ne ya dauko kaya ce dala dan ture mun kayan nan, da ya ture masa kayan sai suka tafi kayan, kawai yana faduwa sai ya mutu. Da izinin waye tura kayan? Da izinin mai kayan, ko? To kaga yanzu babu diya. Ko kuma da ya tunkuɗe shi, shari'a ce ta ce mutum ne ya taso da makami zai halaka wani, sai aka ce wancan ya zuba ido a halaka shi, sai aka ce kare kansa, garin kare kansa sai wanda ya zo kashe shin shi sai ya mutu, ko tunkuɗe shi ya yi, ko kaɗe shi ya yi, ko kuma abin makamin ya buge shi da shi, shi ma sai ya je faɗi ya mutu. Yanzu ka ga nan shi ma shari'a ce ta ba shi izinin ya kare kansa, babu diya. Wa min amthilati hadha, yana cikin misalan wannan ka'ida, wa kullama na sha'anil ma'zuni fa zaka amrun laysa bil mamuni, annahu law wati'a zawjatahu, inda mutum zai sadu da matarsa thumma aqaraha, sai ya lalata ta ko ya hade ta sakamakon saduwa da ita kila ko ba da gangan ba, ko kuma dai jiya akai, kawai aqaraha sai mata illa, ya hade ta gaba ɗaya da kofar abin nan ɗinta sai zaman to ya lalata ta. An gane ko? Fa in kanat yudau mithluha, abinda za a duba idan ta kai irin matar da ana iya saduwa da ita ba matsala, lam yadman dhalikal aqaru, wannan lalata ta da yi da hade ta da yi ba zai biya ba, domin dama an yi masa izini a matsayinsa na mijinta ya yi mai ya sadu da ita. To da yazo saduwa da ita kuma sai saduwar aka samu siraya, daga saduwar kuma sai aqaru ya faru. To yanzu aqarun nan da ya faru sai a kalla a ga wace yarinya ya aura, sai a ga yar shekara 7 ce ko shekara kaza, wanda da bukatar sai yayi renanta ya batta ta kai wani manzali, to hukuncin daban. A'a, sai a ga yarinya ce yar shekara 17 ko 18 ko 20 ko wani abu mai kama da haka, ana iya aurar irinta a yi zama na aure da ita babu matsala. To da yazo ya sadu da ita sai aka samu wannan matsala din, to ba zai biya ba. An gane wannan? La'annahu ma'zunun fihi, dan an bashi izinin ya sadu da ita a matsayin ta na matarsa. Wa in kana la yuta'u mithluha, idan ko yarinya ce da ba a bata kai shekarun da za a sadu da irinta ba, sai shi kuma yayi gajan hakuri sai ya sadu da ita, garin saduwa da ita kuma sai aka samu waccan matsala din, baminahu, yanzu tunda dai da izini ya sadu da ita, duk da cewa ya kamata ya bari ta kai shekarun amma bai bari ba, to zaminahu, wannan illar da ya mata sai ya biya. Mafhum? Wa min zalika, duk yana karkashin wannan ka'idar, law wada'a hajaran fi dariki, da mutum zai zo ya juye yashi ko tifar ƙasa ko tifar duwatsu a kan hanya, aw hafara bi'iran, ko kuma ya zo ya tona rami ko rijiya fihi a kan hanya, thumma atlafa bihi insanan, sai aka samu salwantar rai sakamakon wannan dutse da ya zube a kan hanya, ko sakamakon bulo da ya aje akan hanya, ko sakamakon tifon yashi ko wani abu mai kama da, ko kuma rijiya da ya haka akan hanya, au haiwanan, ko kuma aka samu salwantar dabba, dabba wani ta zo wuce sai ta rubta ciki, fa in kan ko sokawe, yawa ko sokawe, kamar masu yin sokawe akan hanyar mutane, sai ga hanya ce sosai mutum ya zo ya yi sokawe. Yanzu kaga yau da gobe rodi ya cinye, wani zai iya zuwa ya zo wucewa ya ruguza ciki. Yanzu aka nemo masana abun nan suka zo suka ga da ya ruguza ciki rodi ya soke shi, tattaro sa shige shi ya mutu, masu sokawe ne suka kashe shi. Yanzu aka nemo masana abun nan din gidaje da lafiyar abun nan suwaye irin wannan masu kamar duba gari din nan ko masu menene ma yawwa irin wannan community abun nan aka nemo suka ce wannan sokawe din akan hanya aka yi ta. To yanzu waɗanda suka yi ta kuma za ka ga mutane saboda rashin sanin irin wannan hukunce-hukuncen suna nan suna yi, mutum ba zai a cikin hurumunsa na gidansa ko iyakokin kofar gidansa ba sai ya zo kan hanyar mutane, tunda yana ganin ai ba wanda zai yi magana ba ta kowa, hanya ba ta mutum ɗaya ba ce, kawai sai ya zo ya haƙa sokawe akan hanya. Wani lokaci ma ya zo ya sa dokar wai ba za a wuce masa da mota ba, ka a taka masa sokawe, bayan kuma mota hanya ta mota ce ba tasa ba ce. To duk ana samun irin wannan matsalar. To idan mutum ya yi irin wannan akan hanya, fa in kana al-haqaru, idan wannan rami sokawe ko rijiya da ya haka wa nahawhu da makamancinsa ma'adunan lahu fihi, an yi masa izinin yayi, misali rijiya zai yi kuma abun ya shafi kan hanya, ya je ya nemo izini daga hukuma an ce ya tona, ko sokawan ma zai ya je ya nemo izini ba kuma cin hanci ya bayar an san bai dace ba aka ce ya zo yi, a'a hukuma ta ga babu wani illa da wuya a iya samun wani hadari sai ta bashi dama ta ce ya zo ya tona. Bi an kana linaf'il muslimina, saboda an gano rijiyar da ya haka yayi ta ne ko bohol dan amfanin musulmin unguwa, lam yadman ma tulifa bihi, yanzu ba zai biya abin da ya halaka sakamakon wannan rijiya da ya tona ba. Da ya tona shikenan, yara suka zo suna ɗiba ruwa ana kokawa sai aka tura wani ciki, kan a tsamo shi ya mutu, ko wata dabba ta zo ta fada ta mutu. To yanzu tunda an bashi izini, kuma abin nan ba yayi shi bane dan maslahar kansa, dan amfanin al'umma yayi, kuma ya samu izinin yayi din ko daga al'ummar da suke rayuwa a gurin ko daga hukuma, da haka da ya zo yayi sai kuma aka samu irin wannan tsotsayin, to ba zai biya diya ba. Amma in ba irin wannan ba aka samu, wa in kana muta'addiyan fihi, idan ku ya kasance ya ƙetare iyaka, yayi ta'addanci wajen tona wannan rijiya ko wajen tona wannan sokawe din, me ya ta'addanci? Shine ya shigo kan hanya ba kuma da izinin kowa ba, kawai a matsayinsa na mazaunin unguwa ba wanda ya isa, an yi magana ya fito ya zazzagi mutane ya ce ya ga wanda zai hana shi, ko kuma waɗanda za su tsawata din ya je ya gansu ya dan ba su kuɗi sun yi shiru, sai ya zo ya tona, sai aka samu irin wannan matsala ta faru ta rupta, aka samu salwantar rai zamina, sai ya biya diya wajen miliyan 100 da wani abu. Diya ce ba a biya, shi yasa mutane suke sakaci da rayukan jama'a. Diya ce kawai an zo sai a ce tsotsayi ne yayi kwanansa ya kare, sai a kawo wani tawakkali shikenan, kawai ayi hakuri ayi ana zaune a guri daya. Amma lokacin da abun zai faru ba wanda bai man magana ba yace sai yayi. Na fata an gane. To a ka'idar musulunci idan mai haƙƙi yace ya yafe shikenan, amma a ka'idar musulunci in an samu irin wannan zamina sai ya biya. Shi sa duk abin da za ka yi sai kana kallon waɗannan abubuwan, inda akwai dokokin musulunci akwai abubuwan da ba ma sai ka ce wa mutum ka yi ba, shi ma ya sani. To amma sanin wani abu mutum ya yi ba wani abu da zai faru, ma an samu tsotsayin kawai cewa za a yi haƙuri, in an je an dawo ma daidai haƙurin za a yi. To wannan duk yana daga cikin abin da ke sa ganganci wa mutane da suke ta yi. Wa mimma yushbihu hadhihi alqa'ida, yana daga abin da yayi kama da wannan ka'ida ta kullama na sha'anil ma'dhuni fa dhaka amrun laysa bil madmuni an al athara nashi'atu an at-ta'a, lalle hakika dukkan wasu alamomi da wasu tasire da suka faru sakamakon biyayya ga Allah musabun alaiha, za a ba mutum sakamako da lada a kansu. Wala siyama musamman ma in kanan makaruhatan linnufusi, in ya zamanto wa'innan abubuwan da suke faruwa wato abubuwa ne da rai baya so, abin kyama ne wato a zukatan mutane. Sai ba da misali, kan nasabi wata'ab, kaman sakamakon wata ibada da kai sai ka gaji sosai, to ita kanta wannan gajiyar me ya jawo ta bin Allah, to ita ma gajiyar tana da lada. An gane ko? Sai ya ce wara'ihatu sawmil karihati linnufus, da warin baki sakamakon azumi, ita ma mutane ba sa so, baka so ka ji bakinka ka bude shi ka je yana wari, amma kuma gashi sakamakon wata ibada bakinka yana wari, to wannan siraya din da aka samu sakamakon azumi baki yana wari, to shi kansa wannan warin mai mukami ne za a bada lada a kansa, domin abu ne wanda ya samu sakamakon ibada. Wa annal atharan nashi'atu anil ma'asiya, haka tasirin abin da ya faru sakamakon saban Allah, taba'un lil ma'asiya, shi ma zai bi wannan saban Allah. Yanzu da misali ba da gangan ba, sai mutun ya taka Qur'ani, za a rubuta mai laifi, na'am, to sai ya sha kayan maye, sai ya zo ya taka Qur'ani, yanzu me ya jawo taka Qur'ani? Kayan maye. To yanzu wannan laifin na kayan maye yana nan, kuma laifin taka Qur'ani shi ma yana nan, saboda abin da ya jawo wato al-atharun nashi'atu anil ma'asiya, shan giya shine ya jawo atharun nashi'a daga shan giya din, shine taka Qur'ani. Mafhum? Wallahu a'lam. وبما يدخل في هذا, yana daga cikin abin da zai shiga, zaku ga kaman yayi maimaici ni dai ana haka yabo, da aka sai ku tsallake ku dinga kula da lambar baitin. Yanzu zamu tafi baiti na 40 ne ko? Yawa, to a gargashi kafin dai mu shiga baiti na 40 din akwai karin wannan karin bayanin na wannan baitin da muke ciki. Yace wa mimma yadkhulu fi hadha, yana daga cikin abin da zai shiga cikin wannan kaida, anna man gadiba, duk wanda yayi fushi, wa kana ghadabuhu lillah, amma fushin nan yayi shi ne dan an taba Allah, ko dan an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko dan an taba musulunci, sai ya fusata. Fasadara an zalikal ghadabu aqwalun, sai wasu maganganu suka wato fito daga bakin sa sakamakon wannan saban, hankalin sa ya tashi, da haka da ya tashi wato sakamakon wannan fushin na an taba Allah, ko an taba addini, ko an taba manzon Allah, sai sadara an zalikal ghadabu aqwalun, sai wasu zantuka da wasu maganganu suka fito daga bakin sa yayin wannan fushi din, ko sakamakon wannan fushi, wa afaalun, ko kuma wasu ayyuka suka faru sakamakon wannan fushin, la tajuzu, wanda a kaida inda ba dan wannan ba, ba sa halatta. Muta'awwilan fi zalika, yana mai yin tawili a cikin haka mujtahidan, yana mai ijtihadi, fa innahu ma'fuun anhu, an masa afwa. An gane ko? An masa afwa. Taba Allah aka yi, ko taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar wannan arniyar da ta taba annabi sallallahu alaihi wasallam, ai an fito an yi wani abu akan ta ko? To yanzu wannan abun koda kuskure ne, an yi afwa, domin fusata aka yi sakamakon taba annabin musulunci, da aka fusata matasa suka fito suka dauki matakin da ya kamata su bar hukuma ta dauka, kace sun yi kuskure, amma musu afwa. Saboda me ya jawo kuskuren? Fusata. Me ya jawo fusatar? Taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma yana shiga karkashin wannan kaidar. Kama qala Umar radiyallahu an, kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu ya faɗa lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam, fi sha'ani Hatib bin Abi Balta'a, game da al'amarin sahabin nan Hatib bin Abi Balta'ata. Sayyidina Umar yace innahu munafiqun, yace wa annabi wannan mutumin munafiki ne. Wa atiradahu ala annabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatil Hudaybiya, an gane ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta'a yana ya rasulullah munafiki ne, me yasa suka dinga wato musanyan wato suka dinga abin nan wato musanyan magana annabi ya faɗa shi ya faɗa fusata ne, saboda abinda Hatib din yayi. An gane ko? Hatib bin Abi Balta'a wato ya an same shi da kamar kace ya bada sirrin musulmi ga Quraishawa, amma akwai tawili da dalilan da shi Hatib ya gaya wa annabi kuma annabi ya kyale shi kuma sannan ya je yakin Badar. An gane, amma lokacin da aka gano ya ba da sirrin musulmi wa Quraishawa, ai lokacin Sayyidina Umar yake cewa ya Rasulullah bari in sare kan wannan mutumin munafiki ne. Annabi ya ce a'a ya je yakin Badar, innahu badariyun. To wannan dan ya ja shi ma annabi ya faɗa shi kuma Sayyidina Umar ya ja, me ya jawo Sayyidina Umar ya yi haka? Na'am, to shi ma ya gama afuwan anhu. Karo wani ya rike irin wannan irin masu batanci ga sahabbai, ya rike wannan ya ce ai ga Sayyidina Umar ma annabi ya faɗa, shi ma ya faɗa. Sai ya ce wa'tiradahu, da kuma irin wato faɗin faɗa ko ka ce i'tirad, wato bujurowa da yayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatul Hudaybiya. Kaga nan ma abin da ya faru, nan ma me ya faru? Qissar Hudaybiya sahabbai sun fusata ko ba su fusata ba? Nan ma an fusata saboda irin abubuwan da suka yi, kuma fusata ce akan me? Akan Allah da manzansa da musulunci. To wannan shi ma fusatar da sahabbai suka yi, har ma annabi ya bada umarni ya ce a je a yi kaza, ba su yi ba, wanda mun karanta ina jin a karatunmu na hikima ko. To kaga karshe shi ma wannan duk koma me zaka fassara shi, to shi ma ma'afuun anhu. An gane ko? Wa nahu ha, da makamancin haka, bi khilafi man qasadahu mutaba'ata hawahu, sabanin wanda ya nufi hakan dan bin san zuciyarsa, wal hamiyata li nafsihi, da kuma wato kishin kansa, fa innahu yu'aqabu ala ma sadara anhu. To wannan mutumin da dama yayi dan ya kare kansa, shi aka taba personality dinsa, yaga ba zai hakura ba, sai ya faffadi maganganun da ya ketare iyaka wajen kare martabar kansa. To fa innahu yu'aqabu ala ma sadara anhu, to za a yi masa hukuba bisa ga abin da ya subulda baka da shi, min al aqwal, na maganganu, wal af'al, da ayyuka. An fahimci wannan ka'idar ko? Wa kullama nasha'anil ma'dhuni fa dhaka amrun laysa bil madmuni. Sai baiti na 40, wa kullu hukmin da'irun ma'illati wa hiya allati qad awjabat li shir'ati. Wa kullu hukmin, malan yake cewa kowane hukunci da'irun ma'illati, yana kewayawa ne akan illarsa, ko yana kewayawa tare da illarsa. Kowane hukunci yana kewayawa ne tare da dalilinsa, shine illa din. Wa hayallati, ita wannan illar ita ce kad aujabat, tawajabta li shir'atihi, tawajabta shar'anta wannan hukuncin. An gane ko? Kowane hukunci yana tafiya ne tare da dalilin da yasa aka yi wannan hukuncin, wanda wannan dalilin shine yake wajabta shar'anta wannan hukunci din. An gane ko? Zai bada misali dan a gane wannan ka'ida din. Ya'ani anna al-hukuma, mala yace abinda ake nufi hukunci. Za ku ga ya sa baiti na 38 a sharhi ko? To sai ku gyara na 40 din. Anna al-hukuma yaduru ma'a illati, lalle hukunci yana kewayawa ne tare da ainihin wato illati, tare da illarsa. Wujudan wa adaman, wujudan samuwarta, wa adaman da rashinta. Idan an samu illa a samu hukunci, in an rasa illa a rasa hukunci, shine wujudan wa adaman. Wa anna al-hukuma, lalle hukunci yaduru, yana tafiya ne, yana kewayawa ne, ma'a illatihi, tare da illarsa, wujudan, wajen samuwar illar, samuwar hukunci. Wa adaman, idan an rasa illar, a rasa hukunci. Idza wujidatil illatu, idan aka samu illa, wujidal hukumu, sai a samu hukunci. Wa inin tafatil illatu, idan illa ta koru, ya zama babu ita, in tafal hukumu, to shi ma hukunci sai ya koru. Asalin tufafi menene? Asalin tufafi tsarki ne ko kuma najasa? Na'am, asalin tufafi tsarki ne ko? Sai najasa ta taba shi, ya zama me? Na'am, ya zama najasa? Na'am, tufafi asalin sa mai tsarki ne ko sai najasa ta taba wannan tufafin ya zama mai najasa wace illa ce ta sa ya zama najasa ya tashi daga asalin sa samu wannan najasa ko sai aka wanke ta na'am tufafi ya dawo mai yanzu wace illa ce ta canza wa tufafin suna najasa ko an gane ko ta dauke shi daga asalin sa na tsarki ko to sai aka kawar da ita yanzu da babu ita ya koma ina asalin sa bari in sake ba ku wani misali asalin sallah azhar raka nawa ce la'asar isha to sai mutum yayi tafiya yanzu in yayi tafiya azhar zai yi raka nawa la'asar nawa isha nawa wace illa ce ta sa azhar da la'asar da isha sa suka koma bibiyu idan ya dawo gida fa sai ya ci gaba da yin bibiyu sai ya yi me saboda me illar ta kawo babu illar illar da ta sa dama ya maida ita bibiyu tafiya ce to yanzu babu illa kun gane al-hukumu yaduru ma'a illati wa kullu hukumin da'irun ma'a illati an gane wannan shine yace annal hukuma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman wal illatu hiya allati shuri'a al-hukmu li ajaliha ita illar ita ce take sa a shar'anta hukunci ana shar'anta hukunci ne saboda ita illar an shar'anta yin kasaru saboda illar tafiya an shar'anta cika sallah saboda rashin illar da za ta sa a yi kasaru mafhum ويدخل تحت هذه القاعده مسائل كثيره مسالولي دعوا ذاسو شيغا كركشن wannan masala منها daga cikin abin da zai shiga karkashin wannan masala anna al mashaqqata ulqa alaiha ahkam kathira anna al mashaqqata haqiqa wahala ulqa alaiha ahkam kathira hukunce-hukunce masu yawa sun rataya da ita annal mashaqqata haqiqa wahala ulqa alaiha ahkamun hukunce-hukunce kathiratun masu yawa suna da alaka da ita wahala din minat takhfifati na sassauci akwai hukunce-hukunce masu yawa da suke da alaka wato hukunce-hukunce na sassauci da suke da alaka da al'amari mai wahala bis salati waz zakati was sawmi wal hajji wal umrati wa nahwiha min al ahkam wa'annan hukunce hukuncen sallah zakka azumi hajji umra da makamantansu an gane ko to dukkanin wa'annan an rataya musu hukunce-hukunce masu yawa na sauki saboda wahalar su idza wujidatil mashaqqatu da zara an samu mashaqqa wahala hasulatit takhfifatu almurattibatu alaiha to kuma sauki da sassaucin da aka tsara akan irin wannan tsananin to shi kuma ya tabbata akan wannan tsanani din wa idza udimatil mashaqqatu idan kuma aka rasa wannan wahala din udimat hadhihi al-ahkam to wa innahu kunce kuncen na sauki su ma an dauke su babu su wa tafsilul mashaqqatu bayani akan wahala ko abubuwa masu wahala ma'rufun sananniyan sanannu ne fi kutubil fiqh a cikin littafan fiqh al-mashaqqatu tajlibu at-taysir mun yi wata ka'ida a can baya mai kaman wannan al-mashaqqatu tajlibu at-taysir mu dauki kasarun ita ma me yasa aka dauke wa matafiyi cika sallah na'am saboda mashakka ta tafiya. Me yasa aka ba wa matafiyi damar ya hada azhar da al'asar a lokacin sallah guda daya? Na'am? Kun gane, da haka in akwai mashakka akwai me? Sassauci. In an dauke mashakka, an dauke sassauci. Shine dai annal hukuma yaduru ma illati. Yanzu illar da ta sa aka sassauta wa matafiyin kasaru, illar da ta sa aka bashi dama ya hade azhar da al'asar, ya hade magarba da isha, shine me? Na'am? Shine mashakka. Ko? To da ya dawo gida sai ya ci gaba da hada azhar da al'asar a lokacin sallah daya, sai azhar lokacin ta daya a gida yake. An yi kiran sallah azhar ya alwalai ta masallaci. Ya da ya ci gaba da harkokinsa can lokacin al'asar a kuma yin kiran sallah ya kuma alwalai ta, ba akwai mashakka? Babu. Amma a halinsa na wanda zai shi Lagos, ko zai yi wata tafiya mai tsawo, ga rashin kyan hanya, ga wahalhalun tafiya, to sai shari'a ta ga akwai mushakka a zahar ta yi a ce tsaya kai sallah. Kana ci gaba da tafiya, lokaci ya kuma yi a ce tsaya kai alwala kai la'asar, akwai mushakka. To saboda wannan mushakkas ce kuma wannan hukuncin sai aka rataya shi da sassauci, sai aka ce to kai matafi zabi ko kai jam'u taqdim ko kai jam'u ta'khir, ma'ana ko ka tsaya a lokacin azhar ka hada ta da la'asar kayi su jam'an wa qasran, ko kuma ka ci gaba da tafiya ka koda kana jin ana ta yin azhar kar ka tsaya, sai lokacin la'asar yayi sai ka ja azhar sai ka hade ta da lokacin la'asar sai ka tsaya sai ka sallaci azhar da la'asar jam'an wa qasran raka'a biyu kuma ka hade su. Akwai sauki anan ko babu? To me ya kawo saukin? Mashakka. Da mashakka ya zamto babu ita fa, sai aka janye mai saukin. Allah ya sa kun gane. Kamar hada sallah an ana ruwa, shi ma duk misalan suna da yawa. Hada sallah an ana ruwa kaga shi ma mai takhfif ne, sassauci. Amma gari yana kamar haka, sai a hada magariba da isha? Ba za a hada ba, sai magariba a yi ta a tashi, in an je kuma an jima an kiran isha sai a kuma dawowa. Amma sai zaman to an yi ruwa mai yawa, gari ya yi sanyi ko gari ya caɓe ko kuma ana ganin alamun ga hadari nan, wato ya kan kama za a yi ruwa, sai mutane suka haɗe a magaruba da isha saboda sassauci. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kun gane wannan gabar, dan ba dan wannan misalin ba larabcin kamar ya dan sarke ko, shine ce annal mashaqqata, zan sake fassara gurin, lalle wahala ulika alaiha ahkamun kathiratun min at-takhfifat, akwai hukunce na sauki masu yawa da aka rataya wa aka alakanta su da mashakka wahala bis salati, akwai irin wannan wato saukaken game da sallah, waz zakati akwai su a zakka, was saumi akwai su a azumi. Yanzu mutumin da zai yi tafiyar kuma mai nisa da ake mata kasaru, yana ganin zai sha wahala kuma cikin azumin watan Ramadan, sai aka ce yi me? Ya ajiye. Me yasa aka ce ajiye? Mashakka ko? Amma yanzu yana zaune a gida, kila ma ba inda za shi, ga wuta ga fanka tana kada shi, kawai sai a ce ajiye azumi. Kaga babu an dauke me wancan takfif din saboda babu me mashakka. Ya ko? Idza wujidatil mashaqqatu, shi yasa bisa wannan ka'idar, idan an samu mashakka hasulatit takfifat, to kuma sassauci zai samu, almurattibatu alaiha, wanda aka tsara shi akan wannan almashakka din. Wa idza udimatil mashaqqatu, amma da zarar wannan mashakka ta kau babu ita, to udimat hadhihi alahkam, wa innahu hukuncin na sauki su ma sai zama babu su. An gane ko? Wa min zalika, sai ce wa tafsilul mashaqqatu ma'rufun, bayani daki game da mashakka, abinda ake nufi da mashakka wahala, ba kai ne zaka ce ai abu kaza akwai wahala dan haka bari ka bi layin sauki, ba magana akan abu kaza mashakka ne, abu kaza mashakka ne, ma'rufun sananne ne fi kutubil fiqi, a cikin littafin fiqi duk ana nan malamai sun yi bayanin su. Wa min zalika, yana daga cikin abinda ke shiga wannan ka'idar, at-taklifu, takalifanci. In aka ce takalifanci, wa huwal bulugu wal aqal, shine mukallafi yayi ko? Al-aqilul baligu, mutum mai hankali baligi shine mukallaf. To takalifu shi kansa nauyin shari'a, shari'a takan dora wa mutum nauyi in yana da waɗannan abubuwan guda biyu, na farko al-bulugu balaga, na biyu kuma al-aqalu hankali. to kaga da balaga da hankali ullika alaiha umurun kathiratun an alakanta al'amura masu yawa akan su min alwujubi na wajibci fil ibadat a cikin ibada wa sihhatil uqudi da ingancin kulla wata yarjejeniya fil muamalat a cikin muamaloli wa wujubil qawadi da kuma wajibcin wato yin kisasi fil jinayat a cikin raunuka da wani wato aka jiwa wani wa wujubil hududi da wajibcin yin haddi yanzu kaga annal hukuma yaduru ma illati yanzu sai aka samu mutum ya ki yin sallah da aka kalle shi tsaf sai aka ga baligi ne amma ba shi da hankali an gane ko ko kuma sai aka ga ya ki yin sallah amma yaro ne ko kuma aka ga gashi ainihin wato yayi wa wani jinaya ma'ana ya jiwa wani rauni amma da aka kalle sai aka majnun mahaukaci ne ko kuma ya aikata wani abu na haddi da aka kalle sai aka yaro ne karami ko kuma mahaukaci ne kenan hukunce-hukuncen a wajabtawa mutum sallah zakka wannan suna kewayawa ne tare da illa wayannan hukunce-hukuncen yaduru ma illati menene illar da za ta sa a wajabtawa mutum sallah a wajabta masa azumi a wajabta masa zakka a wajabta masa cika alkawari a mu'amala a wajabta masa idan ya jiwa wani rauni shi ma a rama in ya kashe wani shi ma a kashe shi me zai wajabta wannan na'am albulug wal aqal sune me illa idan babu illa fa yanzu in akwai illa akwai hukunci eh in babu illa fa ba hukunci an gane ko sai zamto illar da za ta sa a yi wa mutum hukunci shine balaga da hankali idan an rasa wannan illar ba an rasa me hukunci shi yasa da an ganshi sai a ce kauce gashi nan mahukaci ne ba kar ya buga maka saboda ba hukunci mafhum to karatun ne akwai sarkakiya sai an bi shi a hankali akwai yawa to akwai abin da yake cewa to wannan kenan kaga kun fahimci wannan gabar ita ma ko kenan balaga da hankali su ma suna cikin wato illoli ne na samuwar hukunci da haka su ma suna karkashin wannan ka'ida wa kullu hukumin da'irun ma'a illati yanzu mecece illar da za a wajabta wa mutum ibadu da inganta ciniki yanzu in yaro kuka yi ciniki da shi sai in babba ya zo ya tabbatar ko kuma kaga da ya karba ya je ba a dawo da shi ba domin bai kai shekarun da na farko in ma yana da hankali to yaro ne sai aka ce waye sai maka yace wane ne za iya dawowa a ce wane ba wannan gaskiya ba siya ba yaro ne ina fata an gane wal uqubatu kulluha haka uquba ga baki dayanta mu'allaqatun bit takalifi duk tana da alaka da takalifanci shine balaga da hankali tasbutu uquba in mutun ya shagiya a ce ai mai bulala in yayi zina bai taba aure ba ai mai bulala in yayi kazafi ai masa bulala in yayi kaza ai masa kaza wannan uquba din duk ana yin ta ne tana da alaka bit takalifi da takalifanci shine hankali da balaga tasbutu wa'annan uqubobin suna tabbata bi wujudihi da samuwar illar mecece illar albulug wal aqal wa tantafi bi adamihi wa'annan hukunce hukuncen da uqubobin sukan koru bi adamihi da rashin illa din rashin me kenan hankali da balaga an gane wannan ita ma wa kadhalika at-tamyiz wal aqal haka ma at-tamyiz wato rarrabewa shekarun tamyizi wal aqal da hankali wal islamu da musulunci kaga da at-tamyizu da al aqalu da al islam shartun wadannan dukkanin su sharuɗa ne lissi hati jami'il ibadat na ingancin dukkan ibadu illar da za ta sa ibadu su zama ingantattu shine a samu tamyiz a samu al'aqalu a samu al'islam. An gane wannan? Domin shi at-tamyiz shine kishiyarsa shine yarinta, al'aqalu kishiyarsa shine hauka, ko al'islam kishiyarsa shine me kafirci. To kafin ibada in mutun yayi ta zama ingantacciya, ta karbi hukuncin inganci, to sai ta zamto a illolin can sun hadu, an samu tamyiz, an samu aqal, an samu al-islam, to sai ibada ta zama ingantacciya. La tasihu, ibada bata inganta illa biha, sai da waɗannan abubuwan. Bal ba ma wannan ba, jami'u shurudil ahkam, dukkan sharuɗa na hukunce hukunce dakhilatun tahta hadha al-asli, su ma duk suna iya shiga karkashin wannan asalin, karkashin wannan ka'idar. Allah sa an gane. An fahimta ko? To insha Allah sai mu tashi baiti na 41. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.